سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيجا ذكرتم التفسير. أيو إن شاء الله تعالى ذا متيجا يو يوم الثلاثاء رانن ثلاثة كو يوم الثلاثاء بقى إجابات رمضان هجرة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة ومدينة تنا لشكرا دبو دي دا داري خطو دا أربعين دا باقوي وان دا يزمو دي دي دا عشرين دا هلو غواتن بيو ميلادية النبي إيسا أم مريم عليه السلام إذن جرغوريان كالندا يا تبتا شكرا دبو بيو دا عشرين دا شدا يا تبتا أوجن ين الباشي أما أوجن مو ينا تنجد إيبي تبتا با dare kawai da yake a rubuta a cikin tarihi haka to haka za a yi ta tafiya. Kuma idan ba manta ba, muna nan cikin suratul tahrim. Sai dai kafin mu ci gaba, akwai takardar neman baran addu'a a wajen yan uwa musulmai wa yankin Gwana district, Alkaleri local government area a nan jihar Bauchi. Suka ce bayan gaisuwan musulunci tare da fatan kuna cikin koshin lafiya, muna neman baran addu'a dangane da abin da ke faruwa a wannan ƙasa tamu, wanda a halin yanzu ‘yan ta'adda sun addabi mutanen yankin Gwana har ya kai ga mutanen gari sun fara hijira zuwa waɗansu garuruwa. To muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al qiyadatana fi man khafaka wattaqaka ya azizu ya ghafar. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali, ba ma a wannan yanki kawai ba, a duk Najeriya gaba daya da ma duniya gaba daya. Dun da kasancewa waɗansu matsaloli, waɗansu ƴan banzan cikin mu su suke jawo mana, waɗansu mabarnatan cikin mu su suke jawo mana, saboda haka duk da haka ba zai hana mu yi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba. Daman ita fitina idan ta zo, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ubangiji ta'ala ya ce ba za ta shafi waɗanda suka yi zalunci daga cikinku kawai ba, sai ta haɗa da mutane da yawa. Saboda haka abubuwan da suke faruwa abu ne waɗanda yake ba su da daɗi ko kalam. Shi ya sa dole mu yi addu'a Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya bamu shugabanni masu adalci. Allah ya bamu shugabanni masu tunanin kare haƙƙoƙin talakawa. Allah ya bamu shugabanni ba masu tunanin kare aljihunsu da iyalansu ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu shugabanni masu tausaya mana waɗanda za su rike addini hannu biyu suna tsoron Allah. Suna girmama manzon Allah sannan suna ganin mutuncin kowa da kowa saboda haka Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ku yan uwa ajiya mun shiga tafsirin wannan sura tafsiru surati at-tahrim wanda muka ce wahiya madaniya da farko Allah tabaraka wa ta'ala yayi kira ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kai tsaye Allah tabaraka wa ta'ala yayi gargadi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da haramta abinda Allah ya halatta masa saboda matansa sun takura shi saboda ya yarda da matansa Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah mai yawan gafara ne mai jin kai amma duk da haka to ga mafita tunda Allah ya halatta maka abu to bayan da zaka yi wani ya takura kaka haramta makanka kar ka ji tausayin wato ainihin wani akan karan kanka musamman ma dangane da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta maka amma malamai suna bayanin cewa al'amari na mata kenan in kana zaune da matanka to sai Allah haka dai za a yi ta kukutawa haka dai za a yi ta murzawa wani lokaci abinda ya kamata kai su danne ka su hana kai wani lokaci abinda ya kamata su yi su ma ka takura su ka hana su yi to haka za a yi hakuri da juna to tunda jiya mun dira akan mata ne mafi yawa a ainihin tafsirin musaba'in wato 75% ya fada ne akan mata to yau kuma 75% zai fada ne akan maza musamman ma masu mata ɗaya ɗaya Ubangiji ta'ala ya ce ya kai wannan annabi me yasa kake haramta ma kanka abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta gare ka saboda neman yaddan matanka to Allah mai gafara ne mai jin kai tunda an samu wannan kuskure to nan gaba kada a ƙara sannan kuma ga mafita nan kad faradallahu lakum sahillata aymanikum hakika Allah ta'ala ya halatta muku wato ya hukunta muku yadda za ku warware rantsuwanku idan kun yi don an ce manzo Allah ya ce wanana hafsa ya ce ba zan kusanci wannan kuyanga ba tunda abin yana ɗaga muku hankali da ta sake yin masa magana sai ya ce wallahi ba zan kusance ta ba saboda haka akwai rantsuwa a ciki kenan sannan kuma a kadiyya na ainihin shan reguwa a nan ma an ce manzon Allah ya yi rantsuwa yasa Allah ta'ala ya ce kad faradallahu lakum tahillata aymanikum lalle Allah ta'ala ya sanya muku doka na yadda idan kun yi rantsuwa ga yadda za ku warware saboda haka a cikin ayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a can baya لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أكدتم الأيمان الله تعالى باي كما كوي دن كوني هتشيا رندوا متن يا تابا cikin magana wallahi kaza wallahi abu kaza wallahi ba kaza bane wallahi haka ne wallahi ba haka bane to wannan bai da laifi sai dai ba a son haka ba a son haka ko ka hango wani abu a can nesa kana tsammanin wane ne sai aka zo ana jayayya da kai mai yi dama idon kai yana da gardama ko kuma yunwa ta dame ka ko kwanan nan ka farfado daga zazzabi ba ka gani sosai saboda haka kace wallahi wane ne sai da ya zo ya matso kusa sai aka gane ba wane ba ne bayan kuma ka yi rantsuwa to wannan ana kiransa lagwul yamin Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kama ka da laifi ba sai dai kuma ana son mutum ya ringa taka banban ya ringa taka banban sai dai aya ta ce walakin sai dai yu'akhidhukum yana kama ku ne bima aqadtumul aymana da abinda ka kullaran zuwa akai wallahi bazan yi ba wallahi zan yi wallahi bazan je ba, wallahi zan je, ko wallahi bazan bayar ba, wallahi zan bayar. Kaga wannan kace za kai, wannan kai rantsuwa kace ba za kai ba. To wannan rantsuwa kai tsaye balle kace billahi allazi la ilaha illa huwa, to wannan kan ka debo da fadi sai kuma ka debo da zafi. Saboda haka duk abinda kace za kai baka yi ba, ko kace za ka bari baka bari ba, to wannan kullalliyar rantsuwa ce. Idan baka yi ba sai Allah ya kama ka da laifi, ko kuma idan baka bari ba bayan ka rantse sai Allah ya kama ka da laifi. Sai dai kuma idan ka saba ma rantsuwanka, to Ubangiji ta'ala ya ce fa kafaratuhu it'amu 10 masaqina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Abdullahi dan Mas'ud yana karantawa fasiyamu salasati ayyam mutatabi'a zalika kafaratu aymanikum idha halaftu, wannan shine kafara rantsuwanku. Idan mutum zai kafara yayin da ya rantsuwa ya kariya, shine Allah ta'ala ya ce it'amu 10 masaqina, ya ci yadda miskinai 10. Idan ba zai iya ci yadda su ba, aw kiswatuhum, ko ya tufatar da su. Wasu malamai suka ce ciyarwan ya fi sauki akan tufatarwa. Saboda haka aw anal litakayiri ne, wato an baka zabi ne. It'amu 10 masaqina min awsati ma tut'imuna ahlikum, ku ci yadda miskinai 10 daga tsakatsakin abinda kuke ci yadda iyalanku, wanda ka saba ci yau da gobe. Aw kiswatuhum, ko ku tufatar da miskinai 10. Aw tahriru raqaba, ko kuma ku yanka baiwa. Saboda haka da karamin abu ne ya je kan babban abu. Tufatarwa ta fi ciyarwa, yanka baiwa ko bawa sukutum ya fi ainihin wato tufatar da mazaje guda 10. Saboda haka wannan an baka zabi ne. Ubangiji ta'ala ya ce faman lam yajid, duk wanda bai samu daman yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda 3 ba yayin da ya rantsuwa ya karya, to fasiyamu salasati ayyam, to yayi azumin kwanaki 3. Waɗannan kwanaki 3 waɗansu malamai sun ce a jere, yasa suka ce mutatabi'at. Wasu kuma sun ce a'a, qira'a wanda take sahihiya sabita fasiyamu salasati ayyam, ko yayi azumin kwanaki 3, wannan ya gwada ko a jere ko ba a jere ba. Zalika kafaratu aymanikum idha halaftum, wannan shine kafara rantsuwanku idan kun yi rantsuwa kun karya. Saboda haka yasa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi ainihin kafara. Wallan suna ce abinda manzon Allah ya yi, wato ya kai baiwa ce yanta ta akan wannan rantsuwan da ya yi, ba zai kusanci kuyangansa Mariya al-Kifiyya ba radiyallahu anha, ko rantsuwan da ya yi ba zai sake shan duma irin na reguwa ba kamar yadda Allah ya halatta masa. Idan mutum ya riga ya kafara kenan, ya riga ya warware. Inna qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, Allah ta'ala ya farlanta muku ko ya tsara muku yadda za ku warware rantsuwanku. Wallahu maulakum, lalle Allah ta'ala majibincinku ne. Yasa Allah yake kawo mana tsari iri daban-daban. Idan mutum ya saba ga yadda zai gyara, idan ya kauce ma doka ga yadda zai gyara, idan ka yi laifi ga yadda za ka tuba, idan ka tuba zuwa ga Allah, to Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta maka. Balle ma za mu samu aya ta musamman akan abin da ya shafi tuba. Wallahu maulakum, Allah shine majibincinku. Wa huwal alimul hakim, wa huwal alimul hakim, kuma lalle Allah masani ne, alhakimu kuma mai tsananin hikima. Yasa ya halicci bayinsa ya tsara musu dokoki iri daban-daban. Malamai suka ce akwai sajawa nan, kuma sajaun ya zo da siyagul mubalaga, kalmomin da suke gwada cikakken ikon Allah, wanda ya fi ƙarfin fahimtar hankali, komai ingancin hankali. Wallahu ghafurun rahim, lalle Allah mai yawan gafara ne, kuma Allah mai jin kai ne. Duk laifin da ka yi da za ka cika duniyan nan sama da ƙasa da laifuffuka, idan ka nemi gafaran Allah, Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta maka. Yasa aka ce wallahu ghafurun fa'ulu, lalle Allah mai yawan gafara ne. Rahimun, kuma Allah mai yawan jinkai ne. Yana tausaya mana asali ma Allah ya halicci tausayi kuma ya jefo mana tausayi a duniya ba domin Allah yana tausayin mu ba da an kifa kasan nan gaba daya da an dade da kifa Najeriya ko da an dade da kifa duniya saboda me saboda a wannan zamani akwai manya-manyan fir'aunoni waɗanda suke alfara'ina abinda fir'aunonin baya ma suka yi wato na yanzu su sun yi fiye da abinda na da suka yi ga manyan azzalumai ga manyan ƴan ta'adda ga manyan mabarnata ga manyan masu ƙetare iyaka ga laifuffuka ba irin wanda ba a yi hatta barnan da ba a yi a baya ba yanzu an kirkiro ana yi kun ga idan da Allah tabaraka wataala ya kasance ba mai tausayi ba ne wallahi da an dade da kifa duniya ka kaf gaba ɗaya kowa ma ya huta to amma sai Allah ta'ala ya kasance mai tausayi ne yana tausayin bayinsa ba duka aka taru aka lalace ba za ka samu akwai bayin Allah waɗanda suke addu'a qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wanda yake da daddare ba sa bacci da yawa sukan yi addu'a kuma suka tashi addu'a za su hada kowa da kowa ne yanzu mun karanta aya wa taqu fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khasa amma sai ga kowace fitina ga kowane irin bala'i idan ya zo Najeriya ko duniya baya tafiya da al'umman annabi gaba daya sai dai ya kwashi na kwasa waɗansu da haƙƙi waɗansu babu haƙƙi ya kwashi na kwasa bayan waɗansu shekaru kuma sai ga abin kaman ma bai taba faruwa ba bai taba faruwa ba an koma wata irin rayuwa daban wanda suka gane su gyara aikinsu wanda ba su gane ba kuma su ci gaba da laifuffukansu har zuwa wani zango da Allah zai sake turo wata annoba ko wani bala'i ko wata musiba wanda za ta zo ta kwaki na kwasa amma a halakar da al'umma ka kaf gaba daya dama Allah ta'ala bai yi alƙawarin haka ba ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun matukan akwai masu istighfari kamar yadda muka ambata zaka samu masu istighfari da safe da yamma wani ya je yana barna wani kuma yana ce Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka sa mu dace wani ma zaka samu yana barna a gefe guda to a gefe guda kuma sai ka samu yana aikata aiki na kwarai khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a a gefe guda yana barna a gefe guda kuma yana gyara to wannan wani lokaci Allah tabaraka wataala yakan jeho tausayinsa yadda ba zai halakar da al'umma ba wannan bangare ne na tauhidi yasa kun ga ayoyi ne masu bayani ko masu bamu labari ko masu bayanin hukunce hukunce amma kuma ana kammala su da tauhidi kamar aya ta biyu wa huwal alimul hakim Allah mai tsananin ilimi ne ba abin da yake buya ga Allah al hakim kuma Allah mai hikima ne domin duk hikimanka to wane kai da Allah saboda laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir saboda haka akwai sajawa nan ghafurur rahim da kuma alimun hakim duk da kasancewa wannan babu alif da lam wannan kuma da alif da lam amma dukkan su sifofin Allah ne kuma karkashin siyagul mubalaga kamar yadda a gaba za mu samu al-alimul khabir kaga yayi kama da al-alimul hakim sannan kuma wal mala'ikatu ba'da zalika zahir ko da yake zahir yana daga cikin sifa na waɗanda aka jeranta fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir na'am ila wa akramakallah ne Allah yake
a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعد فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير
دو سنة ما تاسن سنة النبي يا رمضوا akan abin da ya halatta gare shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mawarwara yadda ya warware wannan rantsuwan da yayi to kuma sai Allah ya ci gaba da baki labari a baya mun ambata lokacin da manzon Allah ya haramta makanta wato Mariya al-Qibtiyya radiyallahu anha ko ya haramta makanta shan zuma da ainihin reguwa magafir ya ce manana Hafsa kada ta kuskura ta ainihin bayyana ma kowa kada ta fada kuma an ce da maganan kalifanci na iyayensu a bayansa ya ce kada ta fada ita kuma sai ta tada manana Aisha tunda dama ruwayoyi sun tabbatar da cewa wato sun hada baki ne sun hada baki kun san wani lokaci dama haka ne manyan mutane da kuke gani Allah ta'ala ya ba su daukaka amma duk da haka akwai kurakurai irin nasu wanda Allah tabaraka ta'ala ya tsallake ya yafe musu yasa aka ce sahabban annabi bayan Allah ne masu daraja walanda Allah ta'ala ya zabar su wato ya zabe su domin su kasance sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan da Allah ya ga daman zaben ka photographer da ba za ka zo a wannan zamani ba balle har ka zama photographer da za ka zo a zamanin annabi kuma ga ka zo a zamanin annabi ko babu komai ya fi maka wannan zamani 100% ko ba ka bane tunda annabi ya ce la tasubbu ashabi ya ce la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda raina yake ga zatinsa wato lalle dayansu idan yayi sadaka da rabin mudu Allah ya baki lada yafi sadakan da dayanku zai yi da kwatankwacin dutsen Uhud na nauyin zinare saboda haka ka dauki biliyan guda ka bayar ina jin biliyan yana da yawa trillion yana da yawa mu dai muna ji ana fala ne ba da mun ana yau rubuta ba sai ka ce wallahi biliyan din ma ƙarya ne zai ka ce ƙarya ne ko trillion ƙarya ne ka ce babu kuɗi mai yawa kaman haka saboda kun san mutum bai baya da abu to dama zai ce ba haka bane to ka dauki biliyan guda ka bayar sahabi kuma ya bada rabin mudu ko da na shinkafa ko na hatsi ladan da Allah zai baki ya fi ladan da zai baka nesa ba kusa ba saboda me saboda matsayi shi ya fi ka matsayi tunda ya zauna tare da manzon Allah ya yi imani da manzon Allah ya yi yaki da manzon Allah ya saurari karantarwar manzon Allah mala'ika Jibrilu ya zo da alkur'ani a lokacin yana tare da manzon Allah ko kuma gardan tsariyar to kaga akwai bambanci saboda haka su waɗancan da suka zo a wancan zamani su ma akwai kurakuransu da suka aikata akwai kurakurai irin nasu amma Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu yasa a yanzu muke cewa kar ka zo ka je an ce ai matan annabi sun yi kuskure kaza ko sahabi ya yi kuskure kaza ka je kawai ka zauna a gindin bishiyan ƙauyenku ko ka je ka zauna a bencin ƙofar shagonku ko a ainihin dakalin ƙofar gidanku ko a ainihin mazauna ko inda ake taruwa kana cewa ai sahabbai ma ashe sun saba wa manzo Allah ba su kyauta ba sahabbai ma ko matan annabi sun yi kaza to ka sani matan annabin nan Allah ta'ala ya ce uwayen mu'minai ne kuma matan annabin nan sahabban manzon Allah ne kuma matan annabin nan da ba su da kirki da Allah bai zabe su su zauna tare da manzon Allah ba yasa Allah ya ce al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun saboda haka Allah ya riga ya zaban masa waɗannan ko nana Hafsa da annabi ya sake ta aka turo mala'ika Jibril cewa ya mayar da ita mun karanta a can baya kuma aka kafa dalilai guda uku dalili na farko innaha lalle ita qawwama tana tsayuwan dare tana ganawa da ubangijinta sannan na biyu sawwama tana azumin nafila tsakaninta da Allah subhanahu wa ta'ala sannan na uku fa innaha min wato tana ɗaya daga cikin matanka a gidan aljanna saboda haka shi yasa aka ce annabi ya mayar da ita sai ya mayar da ita to kaga kai ka zo kana ta lugugu ta cewa ai sun saba ba su kyauta ma annabi ba ba eh ka karanta a labarai bayan ka karanta kai kuma ka dauki darasi da matanka na yanzu amma matan annabi wato iyayenku ne sannan matan annabi in ka je ka zage ta to tamkar ka zage uwarka sannan eh idan ka zage matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai matan annabi mata ta uwarka daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to yana da kyau a gane wannan wa id asarra annabiyyu yayin da annabi ya ainihin boye magana ila ba'di azwaji zuwa ga wata daga cikin matansa me yasa ba ambaci sunanta nan ba saboda girmama ta hadisi sune suka fassara yasa ake tambayan yan kalakato cewa sai daga cikin tambayoyin wa id atarra annabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa kama ci gaba falamma nabatihi wa atarafa Allahu alayhi arafa ba'dahu wa arada an ba'di falamma nabaha bihi qalat man anbaka hadha qala nabani al alimul khabir anan duk da mere aka kawo ina zaka samu sunayen balo-balo sai ka koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idha tarra an-nabiyyu ya inda annabi ya koya zance ila ba'di azwajihi zuwa ga wata daga cikin matansa hadisan zance na musamman na haramtawa kamar yadda muka yi bayani a baya falamma nabba'at bihi ya inda ta bada labari da wannan bayan ya ce kar ta bada labari wa atharahu Allahu alai Allah ne ya bayyanar da shi ya bayyanar masa da al'amarin shine wa atharahu Allahu alaihi ita nana Aisha da aka faɗa mata sai ta yi zugum ta yi shiru sai Allah ta'ala ya ce to wanda ka ba ta amalan maganan nan fa ta faɗa to idan matan annabi an ba ta amalan magana ta faɗa wannan yana gwada halin mata saboda haka kai ma ba za ka zo kana da mata guda biyu ko guda uku ba ka ba ta amalan magana balle mai mata daya ai in ka faɗa mata magana duk yan uwanta sai ta sanar da su ita kuma illanta kenan amma wane ne ogan illan waye jawo illan don haka idan ka faɗi sirri wa matanka ta faɗa a wani waje to wannan ya gwada kawai ta ɗauki halin mata ne ta kasa danna wannan hali to bai kai a ce ka zo kana ɗaga jijiyan wuya ba tun daga abin da ya faru ma a gidan annabi ka ɗauki darasi daga nan kuma annabi ya riga ya faɗa matan nan a tankware suke in ka ce za ka miƙe su ɗari bisa ɗari karewa za su yi karewan shi ne ka sake su kuma idan ka sake su ba mamaki Allah ya halaka da fitina to shi yasa ake ce namiji shi ya yi haƙuri to me yasa maza ba sa haƙuri yanzu duk kotun da ka je za ka samu rigingimin aure sun fi yawa Allah ya sauwake wannan ya gwada maza ba sa da haƙuri ga yawan son auratayya ai ta aure amma kuma babu haƙuri ga zalunci ga rashin kiyaye haƙƙi daga mutum ya zo ya auri wannan ya ajiye ta a rafin albasa ya auri wancan ya je ya ajiye ta a turum ya auri wancan ya kai ta miri ya ajiye ta ya auri wannan ya je ya ajiye ta a filu to ya za a yi ka kasa kanka har gida hudu haka sai dai idan mata sun yafe ma haƙƙinsu kawai to don haka wa atharahu Allahu alai Allah ta'ala ya bayyana da shi a bisa wannan cewa sirrin ka fa an bayyana arafa ba'dahu wa arada an ba'di a wata qira'a arafa ba'dahu wa arada an ba'di maza Allah ya fahimci wani bangare sai ya fada arafa ba'dahu sai ya fada ya ce ai maganan nan kaza ba kin fada ba ai kin fada bayan kuma na ce kada ki fada me yasa kika fada wa arada an ba'dir ya kauda kai gabarin wani bangare bai fadi labarin gaba daya ba wannan an gwada ladabi na manyan mutane ko mutuntawa irin da manyan mutane mutumin da ya maka laifi ba za ka faɗi laifin gaba laifi ban ka fara faɗa ya fara bari sai ka ce to kar ka sake ba sai ka faɗi komai da komai ba saboda shi dattijo baya kaiwa ƙarshen irin wannan tunda mummunan abu ne balle ta takurawa shine wa a'rada an ba'din ya kauda kai ita kuma ta faɗi labari gaba daya yace bakin ce kaza ba ita da kanta ta gane cewa eh lallai ta yi kuskure tunda ya hana ta faɗin duka magana amma ai kin faɗi maganan kaza to budan bakinta kala sai ta ce mana an baka haza waye baka wannan labari waye baka wannan labari to anan in ya ce nana Hafsa ce ta faɗa masa to ita za ta baki hakuri amma in ta juya kuma za ta dire akan wa akan nana Hafsa yanzu a lokacin aka zo aka fada maka sai gumi duk yadda aka yi to kar ka fadi waye fada maka duk yadda aka yi eh yanzu mai mata biyu fa yana da basira balle wanda yake da mata fiye da haka saboda za ka iya samun wata a cikin matanka mai wayo in ba ka yi sa'a ba ma ta fi ka wayo nan da nan za ta iya gane wane ne ya faɗa maka abu kaza to irin wannan ko da wata ta faɗa maka ko wani ya faɗa maka to ka yi ƙoƙari ka danne domin saboda mai kada a faɗaɗa fitina domin da yake shi annabin Allah ne lokacin da ta tambaye shi man an baka haza wane ne ya baka wannan labari kala nabani al-alimul khabir yace wanda ya bani labari shine cikakken masanin nan mai bada labari Allah to sai tace ta yi kuskure ba za ta sake ba kuma dama abinda ake so idan mutum ya gane kuskuren sai ya nemi gafaran Allah subhanahu wataala ko dan adam ne idan ka masa kuskure ka nemi yafiyansa kuma duk wanda yake kokarin yafewa to babu abinda zai kara masa illa idza zai kara masa daukaka ne a wajen Allah subhanahu wataala sai kuma Allah ya ci gaba da yin musu wa'azi su biyu tunda already abu ya riga ya faru kuma Allah ya sanar da manzon Allah to sai Allah ya ce in tatuba
ila Allah faqad sabat qulubukuma وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ
سي الله تعالى يسوكر مادا آية سكتم دا أكا فتد دا سوسو بيو أكا إشارة دوا غريسو أما باتارة دا أم بجسونا ينصبا إن تتوبا إلى الله idan kun tuba ku biyanku zuwa ga Allah shine in tatuba kun sai idan jama'a masu yawa ne za a ce in tatubu misali ina fata an gane idan kun tuba dukanku wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum misali idan kun tuba ya zama fi'il madi in ta tuba mata guda biyu idan namiji ne in ta tub in ka tuba idan mace ce fa in ta tubi idan kin tuba idan su biyu ne in ta tuba idan kun tuba sawa'un maza ne ko mata don anan baya bambantawa faga sagat qulubukuma hakika zukatanku sun karkata wajen rashin goyon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine fasara kai zai da wa ake da nana Aisha da nana Hafsa in ta tuba lalle abin da kai laifi ne Allah tabaraka taala ya ce kun yi laifi wato faqad sagat qulubukuma hakika zukatan ku sun karkata wajen rashin goyon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda annabin Allah ne mai daraja duk abin da yake so kamata yi kuso balle ma an ka dubi matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a dalilin wa suka samu daraja a dalilin sa yaza wannan lokaci ɗayan mace kenan a dalilin ka ta samu daraja da martaba amma ba kai sa'a ba ta rinka murƙusa ka kenan kai wannan shine gaskiyan zance ba domin ta aure ka ba da ba san da ita ba da ba wanda zai martaba ta da ba wanda zai martaba ta saboda kullu fatatin bi abiha mujaba kamar yadda yar ka za ta yi gadara da kai haka uwarta ma za ta yi gadara da kai sai dai in baka da sisi amma in ka samu kima a cikin al'umma to tana son duk inda ta je ka yi kokari ta ainihin lika kanta da kai domin za a fi ɗaukaka ta kuma kaf'an waɗannan mata guda biyu ba su samu daraja ba sai a dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to me yasa abinda yake so ba za su so ba su takura ki ya haramta ma kansa abinda Allah ya halatta masa in ta tuba idan kun tuba ila Allah zuwa ga Allah to maka sagar qulubukuma daman zukatan ku sun karkata wajen rashin goyen bayan manzon Allah nan kai ka ce akwai takadimi da ta'khiri kaman a ce faqat sagat qulubukuma haqiqa zukatanku sun karkata zuwa ga rashin goyon bayan manzon Allah to in ta tuba ila Allah idan kun tuba zuwa ga Allah to tuban shi yafi muku tun fal jawabu mahdhuf kamar yadda malamai suka yi bayani na'am wa in tazahara alai amma idan kun nemi taimakekeniya idan ka je ka karanta anasosin hadisai din zaka samu cewa tattaunawa suka yi a tsakanin su suka hada baki kai ma kana da mata biyu ko uku ko hudu suna iya hada baki eh musamman a ce mai mata hudu ko mai mata uku guda biyu za su iya hada baki su yi ta cutar da ɗaya kana ta ganin laifinta alhali ba laifinta bane har ka sake ta sai ta gaba ya kuma ka gane cewa ba laifinta bane kuma lokacin is too late yasa ake ce a yi taka bambam zamani kullai na fala muku eh duk wanda za a bashi shugabanci a samu yana da mata daga biyu zuwa hudu amma mai mata ɗaya bai cancanci shugabanci ba mai mata ɗaya ba bai cancanci shugabanci ba amma banda manyan mu to kada mu ɗebo da faɗi na wa in tazahara alaihi amma idan ku biyu kuka yi taimakekeniya a kansa kuka haɗa baki sai kun kai shi bango Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ina ku ne ba za ku kai labari ba ku saurara ku je fa inna Allah lalle Allah maɗaukaki huwa maulahu Allah tabaraka wa ta'ala shine majibincinka majibincin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama Allah ya faɗa cikin suratul baqara Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyin waɗanda suka yi imani yana taimakon su a ko ina fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu malaika jibrilu shugaban mala'iku fima wato majibincin al'amarinsa ne fima mai taimakonsa ne wa salihul mu'minina da salihan bayin Allah muminai ko kuma duk inda ka je a cikin tafsiri inda ba tafsirin yan shi'a ba za ka ga an ce ka abi bakarin wa umar kaman abi bakar da umar kaman ka je ka samu tafsirin da daman kushe sahabba yake ba zai kawo maka wannan misali ba don ka kwashe waɗannan misalai ko ka kwashe waɗannan sahabbai su waye kuma za ka kawo in mutum ya kwashe abu bakar da umar dai bai isa ya kawo ubansa da babbansa ba ko ya isa yanzu ba zai yiwu ba yasa tafsirai suna nan birjit wa salihul mu'minina da salihan mu'minai salihin mu'mini ko kuma salihin mu'mini shine bawan Allah na kwarai ka Abi Bakar wa Umar kaman Abu Bakar da Umar wal mala'ikatu sa'annan da mala'iku kun ga wannan babban magana ce a can baya an ambace shugaban mala'iku anan kuma sai aka ambace sauran mala'iku aka ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir mala'iku su ma masu taimako ne a cikin wannan sai dai zahir singular ne me yasa yazo singular maimakon zahara a awanun wa ansar oh malamun balaga suka ce akwai dalili wal mala'ikatu ba'da zalika zahir ainihin mala'iku su ma masu taimako ne to yanzu an samu bangarori guda biyu ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama majidadin Allah ga kuma matansa guda biyu wanda suke jagorancin wato a takura ma annabi a matsa masa Nana Aisha da Nana Hafsa da sauran waɗanda suka biyo bayan su sun zo suna gefe suna son su takura ma annabi a ɗaya bangare kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala ga babban mala'ikansa mala'ika Jibrilu sannan ga manyan bayin Allah wanda aka buga misalin su kaman Abubakar da Umar sannan kuma a can gefe ga sauran mala'iku dun ba ce da sauran mutane ba saboda cikin su akwai yanci wacuwa da yawa sai aka ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir to nan group guda biyu ne ga group na matan annabi ga group kuma na Allah tabaraka wa ta'ala da tawagan Allah subhanahu wa ta'ala ga kuma manzon Allah a tsakani kuna ganin wani group ne za su rinjaye ɗaya group ɗin Allah kai kaman haka ne don a gwada maka cewa duk wanda yake tare da Allah to fa ba wanda yake rinjaye shi ba wanda yake fi karfin sa duk da kasancewa Allah tabaraka wa ta'ala kine mai kowa mai komai ba a halaki da kowa to amma anan Allah sai ya hada da waɗansu bayin Allah saboda a dalilin Allah Allah ya shigar da su ko shi kalansa ya ambata yayi don haka sai Allah yana waje kaza yana tare da wani ai magana ta kare sai kai ambaci mala'ika Jibrilu ko sai ka ce wa salihul mu'minina ko sai kai ambaci ainihin mala'iku duk wannan nafa bayin Allah ne Allah yana sarrafa su yadda ya ga dama to amma saboda ya girmama wannan fa inna hibballahi humul galibun lalle rundunan Allah su ne masu rinjaya kuma waɗannan su ne rundunan Allah saboda haka koyaushe ka kasance cikin rundunan Allah cikin masu gyara ba masu ɓarna ba cikin masu kwatantawa ba masu kaucewa ba cikin masu yin adalci ba masu zalunci ba cikin masu da'a ba masu saɓo ba wa haddis wala haraj saboda haka wannan aya kai tsaye tana gargadi ne ga matan annabi guda biyu su shiga taitayin fahimta tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma idan kun tuba zuwa ga Allah to daman kuskure ya riga ya faru kun yi laifi amma kuma idan kun ce ba za ku tuba ba wa in tazahara alai idan kun ce za ku nemi gudumawa ku ne ku yi taron dangi a kansa to ku sani shi fa ba shi kadai bane fa inna allaha huwa maula lalle Allah shine majibincin sa sannan kuma dadin dadawa wa jibril ga malaika jibril wa salihul mu'minin ga bayin Allah mu'minai wal malaikatu ba'da zalika zahir ga malaiku suma duk waɗannan ansarun wa a'wanun lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk masu taimakon manzo Allah ne saboda haka ba inda za ku je duk wanda yace kuma zai hada yaki da waɗannan to ba zai kai labari ba sai Allah ce mai
asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidat تائباتٍ عابداتٍ سائحاتٍ ثيباتٍ وأبكارًا
to kun ga wannan aya barazana ce ga mata gaba da yansu duk yanzu an dawo kan matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ma gaba daya tunda kaman sun taimaka ma junansu kun zo zama da madaukin kanwa kike kawo farin kai. Hajiya mun yi bayani sun zo sun sa annabi a gaba cewa yana da kyau abinda yake na ciyarwa da menene su ma a yalwata musu. Ana takura su a matsayin su na matan annabi. Har suka sa manzon Allah ya rantsuwa ya bar gidansa na tsawon wata guda. To yana daga cikin wa'azin da Sayyidina Umar yayi tunda jiya na karanto bayanan da yawa ba sai na sake maimaitawa ba. Duk inda yaje yana faɗa musu. Yana ce fa annabi ya sake ku ho ba ku da gata. Kuma yana da kyau duk wanda za a sa ka kai mata faɗa ka jaddada mata wannan. Tun wani lokaci mata ba su da hankali. Kamar yadda maza ba su da tunani suke garaje. Wajen saki ba. Kai garaje ne. Ko yau da yamma sai da wani ya turo mini voicemail daga wata duniya. Shi ma ya yi sake uku lokaci guda. Na je ko wanda ya rubuto tambayan nan ne nake amsawa. Shi ne sai ya biyo ni ta voicemail. Ya za ka yi kai garaje kai sake uku lokaci guda. Sannan kuma bayan ka yi ka zo kana kame-kame. Wani irin wawa ne kai? Wai ai an ce akwai fassara kaza ita ma matan ta ce akwai fassara kaza ka ji ana ta kame-kame. Kuma ana son kai dole sai ka ba da amsa kai ba alkali ba. Ko limancin da mutum yake ba dole ba ne, duk limanci ba bada fatawa ba ne. Kaga ko wannan wa'azi da ake ba dole ba ne. Tunda akwai masu wa'azi da yawa. Amma idan da mutum alkali ne shi ne zai ce kaza kuma ya ɗora mutane wajibi akan kaza. Amma wani daman kana magana zai recording ya rike. Wani kana magana zai ɗauki magana ya ce kun ji wane. Wani yana da ya ce ko muryansa ne. To yanzu AI ne ko AI ne yana yin murya ma irin na mutum alali ba ki yamana ba. Ana samu ko ba samu? Ana samu. Sayyidina Umar radiyallahu an ya yi gargadi wa matan annabi. Ya ce yadda ka yi taron dangi ana wannan rigima aka fada wannan rigima. Har aka turo annabi ya dawo su to ɗin masallaci shi ne mashruba. Ai kamar su to ɗin masallaci ne. Yaje in annabi ya sake ku fa kuna da matsala kuma ya jaddada ma yarsa ya ce fa ga danki fa annabi ne ba ni ba ya za muka ce kai ma mai faɗa ka dauki darasi a irin wannan amma ka zo ka ce dole ya sake ta shi wane ne sai na yi kaza da kaza ba haka ake yi ba za ka iya tilastawa a sake yar uwarka ko yarka bayan ta dawo bayan kwana biyu kuma ta ce ni fa baba ina son koma gidansa. Ka ce mata ta zaɓa ko ni ko shi a hankali a sun koya za ta ce to baba na zaɓe shi. A to ya za ka yi? Ya za ka yi? Ai idan sun riga sun haɗu tun farko ɗin nan. To yana da kyau a yi ƙoƙari a yi maintaining ɗin wannan. Shi yasa ku maza muke muku gargaɗi muke ƙwanƙwasan ku cewa a yi ƙoƙari a kiyaye banda saurin zuciya. Banda saurin zuciya. To saboda haka Sayyidina Umar ya faɗi wannan magana wallahi bai ɗauke ta da muhimmanci ba. Shi dai kawai a cikin wato tsarin faɗa ne bai ɗauke ta da muhimmancin cewa har Allah zai ambata ba. Sai ga shi abinda ya faɗa Allah ya ambata cikin Alkur'ani. Tunda shi ne ya bi matan annabi ɗai-ɗai yana musu faɗa. Suna ce to ai har da ‘yanka, ‘yarka ya kamata ka fara mata faɗa. Tunda ita tana cikin na gaba-gaba. Gama ya yi faɗa ma ‘yarsa kuma ya yi faɗa ma waɗanda yake ba ‘ya’yansa ba. Kuma haka yake son da Tijo ya zama. Yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ku matan annabi ba ku sani ba asa rabbuhu lalle ya yi kusa ubangijinsa wane ne ubangijinsa shine Allah fa inna Allah huwa maula fasarabuhu in talaqakunna lalle yayi kusa idan manzon Allah ya sake ku kakab dinku an yubdilahu adwajan khairan min kunna aw an yubdilahu adwajan khairan min kunna ya canza masa matan da suka fi ku alheri ita ko mace bata son a ce eh yanzu kana da uwar gida sai ka ce wallahi akwai wata wanda na gani ni fa ina ganin tafiki to fa an ka fada masa wannan tafita din nan la haula wala quwwata illa billah ai har ku mutu ba za ta manta ba ai idan matanka tana da problem to kar ka zo ka ce ga wata tafita a lallaba ta ku rabu lafiya in yazo ka je lahira ka fito fili ka fala inda riga ta bi lahira amma sai Allah tabaaraka ta'ala yace ata rabbuhu in talaqa kunna an yubdilahu adwajan khairan min kunna wadanda suka fi ku alheri muslimatin musulmai wannan ya bada kamar su ba musulmai ba kenan mu'minatin mu'minai wannan ya bada kamar su ba mu'minai ba kenan ana musu hannun ka mai sanda muslimatin musulmai mu'minatin mu'minai qanitatin masu kaskantar da kai ga Allah sannan kuma ta'ibatin masu tuba abidatin masu bauta sa'ihatin masu yawan azumin nafila sannan kuma sayyibatin wa abkara anan ne aka samu da shi zaurawa da ƴan mata akwai matan da za ta hada ita ba zaura ce ita ƴan mata ce sai dai sakin wawa eh shi yasa aka ce na baya Allah yace wato muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sai yace sayyibatin da sai yace sayyibatin abkara sai ya kawo wawu a wannan sauran babu wawu don a gwada maka zaurawa da ƴan mata sai canza wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne hankalinsa ya taki suna Allah Allah annabi ya dawo gida bayan manzo Allah ya kwanake 29 sai ya dawo gida bayan ya dawo gida kuma sai Allah ya sake saukar da aya su kutum aka ce kafin a ci gaba da mu'amala da su to ga zabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinataha فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله إلى آخر الآية قذابا إدارة والدنيا توشيكينا النبي ذي سكيكو وما الله ذي شمزا مصد ودن إدارة والدنيا كيسو با النبي با أما إن كنزا بي النبي كنزا بي الله توكو حقورا دا أبندو كسامو an ba ku zabi ya zama manzo Allah ya ce ke Aisha tunda dakinki na fara shigowa ga abinda Allah ya ce ki zaba wannan shine hukuncin takhyir yana da alaka da saki kana iya kawai cewa matanka ki zaba ko ni ko ke in ta ce na zabi kaina to saki ne ka zo kana bundun bundun ba haka ba to haka ne eh dun ba idan zaka yi ka kauce yace ki zaba da abinda Allah yace amma ina baki shawara tunda ke yarinya ce ki je ki samu iyayenki ku tattauna tace a karanta mata aka karanta mata tace ya rasulullah akan wannan ne zan nemi shawarin iyaye na to ni na zabi Allah da kai ai ba sai na je na nemi shawarin iyaye na ba don a irin wannan idan mace tace sai ta yi shawara to har yanzu matsayinka yana nan in ba kai sa'a ba 30 over 100 ne baka da karfi amma sai tace ta zaba ta hakura saboda kurakuran da aka yi a baya ita ma ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala manzo Allah ya bi kan matansa duka ya karanta musu waɗannan ayoyi suka ce sun zabi Allah da manzonsa da ranan tashin alkiyama to shine a gaba kuma sai aka ce ma annabi to waɗannan mata karka kuskura ka canza su eh tunda su ma sun to karka kurkura kada ka kurkura ka tamba su don a kiyama ma kana tare da su
saboda haka ana son duk mutumin da zai nemi mace ya nemi muslima ya nemi mu'mina ya nemi qanita ya nemi abida ya nemi ta'iba ya nemi sa'iha
to sai dai
mazaura kenan wanda ta hada waɗannan sifofi ko ƴan mata wanda ta hada waɗannan sifofi wai tsakanin mazaura da ƴan mata kan wacce ce tafi muhimmanci Allah rahma eh to Allah rahma shi zai fi bada bayani akan ni
wacce tafi muhimmanci mutum ya auri mazaura saboda gogaggiya ce ko ya auri ƴan mata saboda wawiya ce sai yadda ya saita ta to idan wancan kuma gogaggiya ce sai dai baka san abin da ya koro ta ba
yasa a karshe aka ce sayyibatin wa afkara kowace tana da matsayinta saboda haka kuma tan annabi in kuka ce ba za ku yi biyayya ba to Allah zai canza masa da mata waɗanda suke da waɗannan sifofi sawa'un zaurawa ne ko kuma ƴan mata ne ko kuma riga an gama da ku kenan saboda haka sai mata annabi suka yi ne suka yi biyayya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.